mana shirin baki dayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mu haɗu a shirinmu na dare. Ma assalam.
Saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahir
a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma batun da zamu mayar da hankali akai kenan
mu talakawa muke taro mu ce ai abunda wannan yayin mai kyau ne mun yadda da shi mu talakawan washe gari kuma in ya cuta da kai ka ce za kai kuka kuka wa za ka ga mu kuka
yake Madina muna tafa da ƙarin bayani
to wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki kan yadda shugabanci ke tasiri kan batutuwan da suka shafi inganta noma da kuma kudaden shiga sannan za ku ji muhawara kan ayyukan da ƴan majalisar dokokin Najeriya ya kamata su yi musamman waɗanda suka shafi mazaɓin su
sai ku kasance tare da mu don jin dukkanin abin da muke tafa da shi a cikin shirin yau da gobe
To a kwanakin baya dai shugaba Muhammadu Buhari ya koka cewa cikin shekaru 10 ɗan majalisar dokokin kasar sun kashe kudade da yawan su ya kai trillion 1 akan ayyukan mazabin da suke wakilta a cewar sa babu ayyukan kuma babu kudaden wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu
Shugaba Muhammadu Buhari ya wannan furucin ne a lokacin da yake jawabi a wani taro hukumar sa ido akan barna da sama da fadi da dukiyar kasa wato ICPC akan waɗannan ayyuka da ake cewa ƴan majalisa na yi a mazabin su a halin yanzu dai babu ayyukan kuma babu kudaden amma kuma ya ce abin da ya dauki hankalinsa a yanzu shine cewa waɗansu ƴan kwangila sun koma suna yin ayyukan da suka bari a baya waye Allah sun hangi bulala ne ko sun canza hali ne a ra'ayin kansu a yau ina tare da masu ruwa da tsaki guda uku da farko ga ra'ayin shugaban kungiyar ci gaban matasan arewa maso gabas Abdurrahman Kwacham wanda yace akwai abin dubawa a wannan magana da shugaba Buhari yayi
to ɗan majalisu ta wani fanni akwai bukatar su ta wani fanni kuma gaskiya ba wani bukatar su don abun da yake faruwa in kace magana constituency project shine abun da shugaban kasa yake magana yi wanda ake ba ƴan majalisu ake ba su kudi su je saka to ƴan majalisu nan koda sun saka wannan project din yadda suke yi a ministries suke saka wannan project din za su samu minister ko permanent secretary ba kariya bane abun da muke faɗa dukkan sannan sun sani za mu saka aiki na miliyan 200 a gujenka wanda za ka constituency nawa ka nemi dan kongila ya saya ne ku bani kaza a yau kaza a ji aikin nan abun da ake wani ma ba za a yi mazabu ba wannan ina gaya miki gaskiya ne wani kuma za a dauki ayyukan gwamnati a basu kaman ko appointment letter and allocation wanda za a ba ƴan majalisu wani maimakon da zai kai constituency nashi sai nemi colleague nashi dan majalisa sai sayar masa miliyan 1,500,000 miliyan 2 ya saya shi ya dauka ya kai mai kishin wurin su kenan ya kai wayannan abubuwan duk kwama calan dole sai an tsaya gaskiyar magana fa har yanzu wallahi sai mu yi da gaskiya kasar nan zai koma yadda muke so zaki ji kitau da aikin health ne na kiwon lafiya ba zaki je ki tawo da shi a Ministry of Agric. Wannan in ba mu da muke nan muke gani ba, wani talaka ko zaka kwana shekara 100 kana gaya masa ga abun da ke tafiya ba zai taba fahimta ka ba.
To ko talaka na da laifi ko aka san haka? Bari mu ji abin da tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmed Aliyu Wadada zai faɗi, tunda ya taba zama dan majalisar tarayyar Najeriya.
Amma abun bakin ciki ne a ce an fitar da kuɗi na ƙasa triliyon guda akan aiki, kuma an kashe an bada kuɗin, kuɗin ta tafi ta bar bitilmalin gwamnati, amma ayyukan ba a yi su ba. Wannan abun bakin ciki ne, kuma aba ce wanda ya kamata a ɗauki mataki a kai. Don me akwai kazanta cikin wannan al'amari? Kuɗin ina suka tafi? Ni a majalisa na san cewa constituency projects wannan ayyuka na mazabu ba su yiwuwa sai kowani dan majalisa ya ba da sunayen wuraren da za a yi ayyukan a mazabansa. Sai ya ba da kaman misali gwamnatin tarayya ta ce za ta yi boreholes kaza a Nigeria, za a zo a ce maku yan majalisa za a yi boreholes kaza, kowannen ku an yi allocating boreholes kaza, misali ka ce goma goma. Amma iyakacin abin da ake so wurinku shine kawai ku rubuta sunayen wuraren da kuka sani suke bukata a musu wannan a mazabanku ko a mazabanku. Shikenan ku bada sunaye, maganan yan kwangila ba ku za ku bada yan kwangila ba. Ni dai abin da na san ta faru da ni a majalisa, billahi alazim ba ke kade nike miki wannan rantsuwa ba, duk wanda ke jin wannan shiri ɗan kwangila da suka yi harkoki ko project ayyuka na mazaɓu, ni na mazaɓana guda biyu kawai na taɓa haɗuwa da su. Biyu ɗin me yasa na haɗu da su? Ɗaya aikin wuta ne a Fanda nan Karo local government, bayan an ba su mobilization sai suka ɗan yi aiki kaɗan suka yi abandoning. Amina Ibrahim tana MDG, PA ɗina dama shi yake haɗuwa da ɗan kwangila shi yake kai su. Na ce mashi duk abin da ka je kai aka cutar da mutanen mazabanmu Allah ya isa. Na ce masu ke nemo yan kwangilan nan, na ce musu idan ba ku koma site ba zan je wurin abin nan na MDG a dakatar da kudin ku. Na biyu boreholes ake yi su wai wani community suna da wahalan su kai wurin. Na ce an faɗi muku kudin gwamnati kudin banza ne? Ba ku yi tunanin akwai wurare da ke za samu wahalan tafiya ba? Kuka je kuka ce wa gwamnati za ku yi aiki? Idan ba ku tafi kun aiki ba zan dauki mataki a kanku. Iyakacin yan kwangilan da na taba haduwa da su kenan. Amma labarin da muke ji wai abun bakin ciki, ni dai ban tabbatar ba. Wai dan majalisa zai je ya shirya da yan kwangila a karbo kudi a bashi kudin ko su raba kudin kuma ba yi aikin ba? Wai wannan abin da yasa nace wai ni ban tsammani dan majalisa na kirki wanda ya shiga siyasa don yana da kishin al'ummansa wanda ake kiransa honorable saboda dalilin zaben da aka yi masa zai koma ya zagaya yana cutar da al'ummansa haka, kuma ya zagaya ya shiga masallaci ko ya tafi coci ya ce yana bautan Allah, in dai ta faru haka ban tsammani duk dan majalisan da yi wannan bai dace a ce yana cikin siyasa ba, bare a ce ya zama dan majalisa.
Ga shugaban jam'iyyar NDLP wato National Democratic Liberty Party Umar Muhammad Mai Zabura ya ce waɗannan kuɗaɗe dai a bididdigin su.
Kuɗin nan da Buhari ka cewa babu su miliyan dubu sau dubu miliyan dubu sau dubu, ni abin da nake gani shawara biyu ne zan kawo, a ɗauki ɗaya ko a bari Buhari shi ciyo bashi shi zo shi wa ƙasa aiki kafin lokacinsa shi in Allah ya yi, ko Buhari shiga gije shi runce idanunsa tunda kuɗin nan dai ba ruwa sun kaci kuɗin ba, kuɗin nan ba garatar ci kuɗin nan ba, mutanen da suka ci kuɗin nan babu wanda ya mutu duk suna nan. A yi hanyar da za su mai da wannan kuɗi ko ta fuskar a yi lo a taimaka ma shugaban ƙasa a kawai gidauniya ta taimakon shugaban ƙasa, ko wani sanata ko wani ɗan majalisa ko wani tsohon gwamna shi kawo miliyan 500.
A ina za su samu kuɗin?
To ina suka kai kuɗin nada da kike faɗi miliyan dubu sau dubu, ina suka kai su? Ai ba ruwa suka ci kuɗin ba, ba garatar ci kuɗin ba, ai kuɗin suna nan aji kuma duk inda kudin da suke aje an sani babu ruwan mu da wai kana da babban mota ba ruwan mu kana da babban gida duk wannan ba wani kudi bane in gidanka na miliyan 100 a sai da shi ko da miliyan 50 ne a ƙara gidauniyar Buhari ta ci kashewa jama'a aiki don yanzu ko da mun bari Buhari ya ciyo bashin kudin nan su waɗannan mutane su kuma za su kashi uku za su kwashe su kwashe kashi biyu
su wanda ya kamata sai aikin mazabun
kudin da za a ciyo bashi ai su ne dari ba hajjia su ne za su koma canye wannan kudin
anan ra'ayoyin masu ruwa da tsaki sun rarrabe wasu na ganin ba ƴan majalisa a kuɗi ba daidai bane wasu kuma na cewa ba amma ba da kuɗaɗen bangaren gwamnati ne yake aiwatar da ayyukan wasu kuma na cewa a bisa tawun kuɗaɗen a maido su
kudin da nake yi idan ka ji na kana ka dora dukan jagora idan yana da niyyar kwara zai amince da gaskiya ta bin shari'a ba
Madina Dauda da tawagarta to har ila yau dai Madina ba ta yi nisa ba domin tagarzaya taje wato tagarzaya ta ji ta bakin wasu ƴan majalisar dokoki domin jin yadda suke tafiyar da kudaden da ake ba su
da farko Senator Abdullahi Adamu shine mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma yayi tsokaci
da farko suna ne akwai ayyuka na mazabu da ƴan majalisa suna ne mutum da shiga majalisar dattijai na Najeriya Senate na shiga shekara 2011 har kawo yau ba kwangila guda daya da aka yi a mazabata na yammacin jihar Nasarawa wanda ni Senator Abdullahi Adamu na ba da kwangilan ba shi inda shi a fito a cikin ga kwangilan ni na ba da shi a matsayin dan majalisa kwangilan nan ma'aikatan gwamnati ke bayarwa kowane ministry tana da ainihin reshen ta da ke bada kwangilolin da za a ba na dukkan shekara na kasafin kudin da aka yi amma da zaran an ce ga aiki kaza 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 za a yi ba kai dan majalisa za ka bada kwangilan ba kuma kai dan majalisa iyaka da kasafin kudin kasan da ake amma ainihin a nawa ministry ta bayar ba ruwanka ba shawara da kai ba
an ce ana hada kai da ku wajen kawo ƴan kwangilan
idan akwai suke da shiga 'yan kwangilan su ba san su ba hauta ya ce ni ga dan kwangilan na kawo a bashi kwangilan mazabasa da zai kawo iya kawo ga kai sata kayi karya shekara na kaza yi shekara goma sha biyu wani shekara na kaza kasafin kudi shekara kaza ga abin da ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki ka kawo mana wani da wani mun ba su aiki ya kama ba ne su ma'aikatan gwamnati suke ba da kwangilan kuma akwai wadansu daga cikin wannan tsare-tsaren ma a ainihin ofishin shugaban kasa akwai ofis na musamman sa'alta da director guda wanda yake na tattalin inganta rayuwar al'umma SDG director da ya tabbatar da al'amarin ofishin shugaban kasa take ba da majalisa ba ne ba kuma suke cewa ka kawo abin da suke yi a mazabarka duka ba su iyakar namu kenan a sani na ko shekaran jiya-jiyan nan an kawo takarda akan fadin da yake so a mazabata na fadi wa za a ba ba ta bayyana ce ba dan kungila ba ko ba da niyan ba dan kungila ba tambaya ba ni ko ban ce a bani ba
kenan ba a ba ku kudi cewa ku je ku yi ayyuka
dai in mun don ce ga kudi an ba mu cewa mu je mu ba ɗan kungila a zai ce gashi akwai American Procurement Act wannan doka ce wanda aka fana yadda za a bi a ba da kungila
sai honorable Abubakar Hassan Fulata daga jihar Jigawa da ya bayanin matsalar da batun ayyukan mazabu ke kawowa tsakanin su ƴan majalisa da waɗanda suka zaɓe su
matsalar ɗan majalisa a Najeriya ba ma a Najeriya ba a duk duniya amma musamman a Najeriya shine mutanen da suka zaɓe mu mu musu aiki har yanzu ba su fahimci aikin da muke yi ba kuma a an fahimta amma ba a so a fahimta ɗan majalisa aikinsa shine kawai yayi doka maganar yin rijiya ba aikin ɗan majalisa ba ne maganar gina makaranta magana gina hanya ba aikin dan majalisa ba duk waɗannan abubuwa da ake yi ba aikin dan majalisa ko daya a ciki dan majalisa aikinsa shine shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ya kawo masa kasafin kuɗi na aikin da zai yi ya bashi umarni ya bashi oda ya yi doka ya amince an amince a kashe kuɗi kaza domin aiki kaza idan an yi aikin nan shi dan majalisa ya je ya bibi aikin an yi ko ba a yi ba. Idan ba a yi ba ya tuhu ni wanda aka ba wannan aikin dan me ba a yi ba. Shi ne aikin majalisa. To amma idan ka je kauyuka ko garuruwa sai a ce ka nuna mana ginin da kai, ka nuna mana hanyar da ka gina, ka nuna mana rijiyar da kai. Tsarin doka kuɗi ba aikin majalisa ba ne. Ni ba yin ɗaukan gida ba, ba yi zan ba ɗaukan gida ba. Zan tsaya ne akan idan an yi in je duba aiki ne an yi shikenan. To idan ka'ida in an yi za a kawo takarda na sa hannu aiki yayi. To yanzu takardar ma ba a kawo na sa hannu akan yayi ko bai yi ba.
To yaya za ku taba rayuwar waɗanda suka zabe ku? In dai kun tsaya a yin dokan ne kawai babu batun sa ido da tabbatar da ayyukan.
Akwai abin da ake cewa oversight, bibiyar aiki. Almajin aikin sa ne shine je ya zaga aikin da a shugaban kasa ko gwamna ya ce masa zai yi nan yayi ko bai yi ba, in an yi yaya aka yi, an gamsar aiki ya gamsar, an ba a yi ba me yasa ba a yi ba, kafin ka saki ba shi wani kudin haka ake yi. To amma an ɗauki ɗan majalisa shi ma ana so shi ma banda aikin da shugaban kasa ko gwamna zai yi, kai ma ka zo kai naka na kanka ɗan majalisa ta ina kai ba kuɗi ne kai ba, banda albashi da alawa ba ka da komai.
Amma ga sanata Kabiru Ibrahim Gaya mai wakiltar Kano ta Kudu ya ce mazaɓarsa ta amfana da ayyukan mazaɓu a cikin shekaru 12 da ya yi a majalisar dattawa.
Ana tabbatar da Professor Bari na kuma tawaga wasu mani da shi cewa wannan aiki na constituency project yana taimaka al'umma a ƙauyukanmu. Ni ba fariya ba, Allah ne sallah ta rikicin zaɓe da al'ummata, amma wata al'ummar na kyauta musu a ƙasa shi su gani suka sake zaɓe na da damansu, saboda ba za ka je ba Logan, ba za ka je a jihar Kano ba, ma Kano ta Kudu ba, ba za ka samu aji uku da na gina three classroom na makaranta a wannan garin ba, ko kuma borehole tashar ruwa. A Kano ta Kudu kuwa na yi ajuza sun fi 200, ko wani abu ne wanda yake da yawan na jirgin ce na yi aji guda 200 a Kano ta Kudu a lokacin mai 16, na yi asibitoci guda 18, na yi wurin koyar da sana'a aji block ne guda 2 ake koyar da sana'a, na yi guda 18, na gyara asibitoci, na ba da empowerment na babura da motoci, babura sun fi 2000 a cikin wannan shekarun, na raba motoci sun fi 300. To duk wani abu ba hin ai tallafawa ce kuma da yana cin empowerment da continuous project. Mun gyara gidan hakiman mu waɗansu da dama, duk wannan is part of empowerment na ko kuma constituency project namu. Mun gyara mun tallafi da yawa na matasan mu, mun ba da engine na murani ga ƙauyuka, duk wannan is part of constituency project namu. Kuma har gobe na samu dama zan irin wannan aikin, saboda mutum 6,000 sun amfana da engine na murani da na raba a cikin shekara 12 na. To muna ga president insha Allah da dama muna wannan aiki. Duk shawara da ka yanki idan kashi 60% tana da kyau, to sai haƙura abu 40 din ma sai a nemi hankali su gyara.
To ko ana ayyukan mazaɓu ko ba a yi dai, a yanzu haka majalisar wakilai ta kafa kwamitin bincike mai ɗauke da mutane 17 a ƙarƙashin shugabancin Honorable Francis Charles Odiyok daga jihar Akwa Ibom, kuma an ba su wa'adin makonni 8 domin su kammala aiki su kawo wa majalisar rahoto.
Kan kwadaitar da jama'ar kasar kansu dukufa akan harkan noma a wani mataki na ganin an rage dogaro da fannin man fetur. Har ila yau ga Madina Dauda ta saki dawowa da wata tattaunawa da ta yi da masu ruwa da tsaki a fannin na noma.
Ina da baki guda uku waɗanda za mu tattauna wannan mataki da Najeriya ta ɗauka. Da farko akwai babban manomi kuma shugaban kwamitin kula da harkokin noma a majalisar dattawan Najeriya, Sanata Abdullahi Adamu, da kuma jakadan Najeriya a ƙasar Morocco, Alhaji Baba Garba. Sai barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Da farko zan fara da Sanata Abdullahi Adamu.
Akwai wani batun haɗin gwiwa tsakanin ƙasar Najeriya da ƙasar Morocco na samar da taki domin haɓaka noma. Shin a wani hali ake ciki ne?
Wannan shiri da aka yi wanda shugaban kasa da ainihin sarkin Morocco suka kaddama hannunsu tun shekara 2016 aka yi wannan, wanda na da majalisa a lokacin na da shi yayi a watan Maris na 2017 ina cikin suka tafi Morocco kambin diddigan wannan tsarin da aka yi. Alhamdulillah, saboda kyakkyawan niyya da shi shugabanmu wanda Buhari yake da shi, wanda shi ya sanya yadda shi ya shiga wannan yarjejeniya da Morocco, ba shakka an samu biyan bukata. Domin babban abin da aka sa a gaba lokaci ne wannan rigima, wahala da ake yi da samun taki a Najeriya, ya zaya magance shi. A ba mutane kwangilan taki su je su siyo taki su kawo, wani lokaci ba a samu taki mai nagarta ba, wani lokaci ba a samu takin ba. An samu halin da anan kasa wanda ke an kawo buhuna da sunan takin ba taki ke cikinsu ba, an yi wa'annan wanda kwanu takin an kawo taki an tsawwala kudin taki buhu daya, ana sayan buhu taki har naira 20,000, naira 15,000, inda ya arha naira 12,000, an yi haka a kasan nan don da yan shekaru kawai daga 2015 na toshe ga 20,015 zuwa shi aka samu gyara. Kuma gyaran bai tabbata sai da aka kai ga ainihin fara ayyana da yarjejeniya da aka yi tsakanin Najeriya da Morocco. Aka samu waɗansu ma'adinai wanda ake amfani da su a yi taki na zamani. Aka samu shiri na musamman wanda yake ainihin ciyaman na musamman lokacin ciyaman da gwamnati shi ne gwamnan jigawa mai cin yanzu, shi ne ma aka sa shi ne mukaddamin tafiyan da tabbatar da an samu kayan wani ma'adinai daga Morocco. Sannan kuma a samu jiragen za su kawo su da zafi da jiragen ruwa a Papa Lagos ko a dukkan wani iyakanmu ta teku, wanda ake samu shigowa da kayayyaki Najeriya sun samu sun yi daga tekun, daga tekun, daga fadinmu an samu, ita jirginmu an samu an kawo su, ainihin an rarrabawa wannan ma'adin, an rarrabawa ainihin kamfanin suke yin taki a Najeriya. An kuma kayyade wa kowane kamfani mai yin taki ka kawo ton kaza na taki iri kaza, kuma ba ta tsaya nan ba. Wanda bayan kamfani aka sai ta yi lissafin bukatar da ke da akwai na taki na zamani na manoman kasan nan, da an samu wannan an kiyasta yawan taki da ake bukata. So kowane kamfani da ke yin taki aka bata nata rabo daga cikin kayanan na ma'adin da ke kawo a harhaɗa a yi taki. Ba a ba su in su yi taki kuma an ƙayyade farashi, ba a buhun taki musamman na NPK da zai wuce naira 6,000, kuma ba wuzancen a ce ya waɗansu ƴan baranda na taki masu da taki don daga nan ake samun ƙarin kuɗi. An ƙayyade ba wanda za a yi tafi naira 6,000.
Ba a ce 5,500
ba? An samu sau da 5,500 ba? 5,500 ɗin akwai na taki ko na safara na kowane buhu shi ne aka yi 6,000. To wannan shi ne abin da aka fara yi tun daga 2017 zuwa ba 2018 zuwa bana ɗin nan, ba wanda ce an yi wahalar taki sai da wanda ce ba shi da kuɗin sai. Amma taki ya samu, kuma farashi kusan an raba, an sauka da kuɗin taki fiye da 50% kusan rabin abin da ke sai da farashi ya sauka. Wani wasu yin farin ciki da haka, ko nawa ke kuɗin taki akwai wanda zai iya sai ba, wannan ba shi na abin magana ba, kuma ba zai za a ba da sadaka ba, kuma ba da kyauta ba. Abin da ya kamata a yi dai kawai yanzu an yi, sai dai kan komai na gyara ana iya ƙara gyara.
Shi ma jakadan Najeriya a ƙasar Morocco Alhaji Baba Garba ya yi nazarin yadda ƙasar za ta shiga ba da samun nasarar shirin ko bayan mulkin shugaba Muhammadu Buhari.
Wala wannan kyakkyawan yunkuri Najeriya ta yi kuma muka ci galaba. To akwai gwamnoni dai waɗanda duk suka nuna interest, suka nuna sha'awar su su shiga yarjejeniya da ƙasar nan. Babban aikin da nake shi ne na ga cewa na haɗa waɗannan jihohi da gwamnonin da mutanen ƙasar nan da ƙasar mu don a yi abin da zai sa ƙasa ta ci gaba, kuma mutanen mu su sami gamsuwa ga noman da suke yi da kuma albarkacin noman da suke yi.
Kana ganin wannan zai taimaka wajen Najeriya ta samu dogaro da kanta, ta samu ciyar da al'ummanta?
Ai gaskiya shugaban kasa ya fara, kuma kin fara gani. An ce juma da za ta yi kyau daga Laraba ake gane ta. Idan kika duba abin da galaba da aka ci akan noman shinkafa, wannan gani ya kuriji, you know, kuma duk mafi yawanci dokoki da tsari da aka yi na noma da sarrafa manoma da sarrafa abin da ake noma, gaskiya ina ganin ba wai ya tashi bane
nasara kawai muke jira mu ji ana tilarsa a Najeriya insha Allah. Kuma Morocco dai tana daga kasar da take ta tsaya tsayin daka daga cewar wannan abu da shugaban kasa yake so yayi game da noma ya ci galaba yayi nasara, kuma kasashen mu kangin talauci da ake fama da shi mutane sun fara samun mafita da kuma walwala game da abin da suke.
To yanzu idan shugaba Buhari ya kammala mulkin sa a shekara 2023 ya za a yi da wannan gagarumin yunkuri da akai?
Ai, ina ganin kyakkyawan niyya yafi komai, kuma kyakkyawan nufi yafi komai. Idan kaga abu ya ta samu cin nasara kuma yana cin nasara, ko makiyinka ne bayan da zai illa ya hakure ya bar abin ne ya ci gaba. Ina ganin shimfiɗan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yayi shimfiɗa ne da zai wahala a samu mutumin da zai zo ya ce zai nade ta farat ɗaya. Don haka ina ganin yayi abu shimfiɗar da take da kauri, take da ƙarfi, kuma ta kama ƙasa. Insha Allah wannan nufin shi na haɓaka noma da kuma yadda za a sarrafa abin noman da ake yi, you know, zai kai mu ga nasara. Kuma insha Allah bana jin za a samu wani canji, kuma koda ya tafi already dama an riga an yi tsari, tsarin da ba karamin mutum bane zai tumbuke wannan tsarin, kuma bama jin za a samu wanda zai zo. Muna fatan alheri ga wannan insha Allah ya shimfiɗan da zai zauna, kuma za dade ana cin gore wannan shimfiɗan da.
To barista, ya kake kallon wannan yunkuri na samar da taki da shugaba Buhari yayi? Kana ganin akwai wani abu da zai dora?
Morocco ta shahara a harkokin takin zamani, ta shahara a harkokin dabaru na zamani na harkokin noma da kuma na iri na zamani waɗanda za su ƙara tattalin arzikin manomanmu idan manomanmu suka abunna. Bayan nan kuma muna da yanayin ƙasa kusan iri ɗaya tsakanin Morocco da nan, don mutane ne waɗanda suke na ƙasar Sahel. Bayan nan shugaba Muhammadu Buhari, ko in ce Najeriya gaba ɗaya, daidai da hurumin sashe na 19 sakin sashe na 3 na tsarin mulkin Najeriya, shi ne shugaba wanda yake ya kamata ya yi ƙoƙarin daga sauran ƙasashen Afirka, ba wai Najeriya kawai ba. To saboda haka Morocco na da muhimmanci shugaba Muhammadu Buhari ya hada kai wajen shi, don ba don komai ba. Mataki na farko na manufofin farfado da tattalin arzikin shi bai boye ba, ya ce harkar noma ce. Wannan abu ne na kowa ya yaba, abu ne na ayi murna, abu ne wanda yake zai kawo matalan kawo Najeriya waɗanda mafi yawan su a arewa su ne manoma su samu wadatar takin zamani. Abu ne wanda ya kamata duk gwamnatin jihohin arewa su mara mushi baya, su ma ayi kokari a samu hadin kan ƙasar Morocco. Ba ma shigo da takin zamanin ba, a kakkafa su a kowace jiha ta Najeriya domin mu samu yawan su, yawan kamfanonin takin zamanin ya sa yawan takin zamanin da za a fito da shi yayi yawa, ya cika kasuwa, yawan shi zai sanya farashin yayi ƙasa, zai sa yayi sauki, saukin nan zai sa talaka ya lasa, ya ce na lasa roman demokradiya, na samu taki a arha, da wannan zai sanya an ƙara bunƙasa yawan eka da nake noma a kanta.
Shi ba kauyen mu a labo,
na san ke ka hakkiwo
muke yi jiya ma na fada ba, ina nuna miki an siya min akuya, ai ina noma ni kam gaskiya. Ke ma ya kamata ki fara noma
a kiwo? Ke dai kina kiwo? Kuma ina so in fara noma.
Eh, haka haka.
To ke ma sai ki zo mu hada kai kenan. Ina noma, kina kiwo?
Haka.
Kudade me zamu da shi?
To mu siya gida.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer mu na yau da ya daidaita mana sauti Elzubair, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu,
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.